Voilà, Ibrahim Kabir Majid. Là, maintenant, qui va te faire le mot pour la journée qui vient à la création de la création. Voilà.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أصابهم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن معه وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba'du fanna zakala bi kitabullah wa khairul huda hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bidatin dalala aba da mu muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kamar da muka saba da mu ci gaba da karatu mun alqur'ani mai sarki a wannan masallaci mai alqur'ama masallaci mai albaraka masallacin kofar gidan mai girma sarkin nan ba. A yau insha Allahu ta'ala da mu tashi aya ta 73 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Nisa'i. Jiya mun ga inda Allah madaukakin sarki ya yi mana bayanin waɗansu mutane waɗanda bayan Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mu'minai da cewa su zama wato kenan a ankare kada su sake jikinsu abokan gabansu su shiga musu don su lalata su, su lalata musu addininsu kuma su yi tsari a cikin rayuwarsu ta yadda za a samu kowace matsala waɗansu za a ware ƴan tsarari su je su warkar da ita ba in matsala ta taso duk gaba da zamu ta ya zama abu ba tsari ba. Saboda a cikin musulmi akwai munafukai wanda in an tafi za su iya wato kenan janyewa, za su janye in matsala ta faru kuma za su gode wa Allah da basu kasance wato kenan a cikin wannan ba, kenan za su rika yaudarar musulmi kullum suna wato kenan ingiza su. To sai Allah madaukakin sarki yake cewa yau bismillahir rahmanir rahim wala in asabakum fadlun min Allah wallahi da a ce falala daga gurin Allah madaukakin sarki za ta same ku la yaqulanna da sai ka ji suna cewa la yaqulanna da sai ka ji suna cewa ka allanta kum bainakum wa bainahum muwaddatun kamar kai ka ce da dai wato kiran babu wani soyayya tsakanin ku da su ya laita ni ku tuma kai to na da na kasance tare da su fa afuza fawzan aziman ya zama na rabota. Wayannan ayoyi guda biyu da wanda muka karanta jiya wanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa inna minkum lamal la yubti anna cikin ku akwai masu wato kenan sai bi akan aikin alkhairi sai bi a wajen jihadi suna kokarin janyewa da dabarun yaƙi kuma idan masifa ta same ku sai su rika cewa kad an amallahu alayya in lam akun ma'ahum shahidan Allah na gode maka da banje ba domin yanzu gashi an kashe wani wani ka ga ya asara ransa ko kuma gashi wani an masa mummunan rauni ko wani an masa kaza ka ga zara da Allah ya kiyaye da banje ni ba. Sannan kuma idan wani falala ta same ku da aka je sai musulmi sai suka ci nasara a gurin yaƙi da aka suka dawo da alfahari da falala da ni'imar Allah madaukakin sarki da ganima sai ka ji kuma ya zo yana cewa kai ina ma mun ji yaƙin jiyan nan mun je mu ka duba yadda aka ɗebi gara ɓasa ka duba yadda aka samu ganima ka duba yadda aka samu kaza 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 ina ma mun a cewa ta kenan ina tare da su kaga ai da muna tare da mu ma wata kenan mun ci nasara ba fu ga fawzan azima a dukule wa'annan ayoyi guda biyu suna nuna sifa daga cikin sifofin munafiki shi munafiki kamar da muka yi bayani a baya kullum ba a samu sa a cikin musulmi yake ya nuna yayi imani da Allah yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma da baki amma zuciyarsa tana shakka kuma kullun yana tunanin inda zai striking balance tsakanin musulmi da arna sai ya zama wato kenan ya dada dama wa'annan ya dada dama wa'annan in annan suna moriya ya shiga ai moriya da shi in suna da matsala ya guje musu sai dawo nan sai a ci moriyar nan da shi dan nan matsala ta samu sai ya koma can wannan ta ba da asalin sifar su in matsala ta same ku sai suke muku ya laita minane in matsala ta same ku sai suke ya laita minane kada anama Allahu alaihi in lam akuma hu shahida hakika Allah ya rufa mun asiri da ban shiga cikin su ba idan kuma alheri ya same su sai ya laita ni kuntu ma hu fa fawzan aziman zama daman a ce na je shi daman a ce na je kaga kenan duk lokacin da za a je shi ba zai je ba amma in an samu matsala ya ce gara da bai je ba in an samu alheri kuma ya ce wato kenan gara ya je shi shi ko mumini kullun sifarsa kaifi ɗaya ne yau sadaka zai je shi me zai faru da shi ba wannan ne damuwarsa ba damuwarsa zai yaƙi dan addinin Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba to wannan a filin yaki haka yake kuma haka yake a dukkan rayuwa gaba daya duk a dukkan rayuwa gaba daya duk abin da zai zama ya taimaka wa musulunci ya ci gaba sawa'un da yaki da takobi ne ko yaki da bindiga ne ko menene ko kuma a karanta ne ko wa'azi za a je ko karantarwa ake ko ma me na addini duk abin da zai sa musulunci ya ci gaba to za ka samu mutanen kirki musulmi masu imani suna suke akan gaba akan wannan amma wanda zuke sa ko shakka kullun yana baya amma fidirin da aka zo za a raba wani alkhairi zai zo ya ce shi ma da shi fa idan ko ba a bashi ba kuma zai suka da haka kenan kaga munafiki shi kullun baya hangen alkhairi kullun abin da yake hange shi ne matsala kuma kullum kokari yake kauce mata a hakan ne kuma sai ya jefa kansa wato kenan a ciki sai ka ce nakhsha an tusibana da'ira sai aka ce me fa'asallahu an yati bil fatahi aw amara min indihi fa yuzbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimina yawwa to da kaga abin da suke bi suna gudun wa minhum man yaqulu izalli wa la tasmi a'a ni a kyale ne kawai kar a fitine ne ba zan je gurin wannan ba kar musiba za a ce ala fil fitnati saqatu to ai kuma cikin asalin fitinan wato ke suka riga suka fada don haka wutan jahannama ita ce za ta zama wato kenan ta kewaye su so da haka kullum musulmi ana son zuciyarsa ta zama guda daya kuma zuciyarsa ta zama tsakaninsa da Allah yake wannan abu ko ma menene shi to shine zai fi karban gaskiya shine kuma zai fi karban gyara shi da kuma zai yi aikin da zai samu lada domin duk aikin da aka yi shi da shakka aka yi shi wato kenan an raba kafa to wannan Allah maɗaukakin sarki ya kan haƙura ce ana adana shirka ya ana shirki manamila amalan a shirka fihi ma'i gari tarakta huwa shirka to saboda haka wani shi ne sifar musulmai to mu je malam
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله ويقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما
الله مدوكين سركي يتي فليقاتل في سبيل الله للي يكي دومن دوكك الدين الله nan umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki lalle ya je yaƙi tsakani don ɗaukaka addinin Allah shine yaƙi fi sabilillah ya yi yaƙi don musulunci ya ci gaba amma waye zai yi wannan yaƙin allazina yashrunul hayatud dunya shine wanda ke sayar rayuwar duniya bil akhirati da lahira ma'ana zai ɗauki duniyar sa sai ya bayar sai ya je sai ya karbo lahira to duk wanda yake ya aminta da wannan zai iya ba da duniyarsa don ya karbi lahira Allah ba da kuke zuke ci to wani mutum ya je ya ke don ɗaukaka addinin Allah ma'ana ya bada ransa don gurungun don addinin musulunci ya ci gaba wa ya katil fi sabilillah duk wanda yazo zai yaki dan daukaka addinin Allah fa yuqtal ko ma a kashe shi aw ya gali ko kuma ya ci nasara duka ɗaya ne a gurin Allah fa sawfa nutihi ajran azima da sannan za mu bashi lada wanda yake mai girma inji Allah madaukakin sarki to anan kamar da muka faɗa kalmar farko da umarni ta zo ta umarni daga gurin Allah madaukakin sarki malaman usulu suka ce al'amru yastazilu wujuba in Allah ya umarni to ya nuna abu na abu mai wajibi ne haka kuma idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni wannan ya zama wajibi illa idza kana sammata qarinatun tasrifuhu an zahirihi sai dai idan akwai qarina wanda zata kauda shi ga barin zahirin sa to shikenan sai zama ya tashi ga barin zahirin sa ya koma abinan to anan ba mu ga qarina ba Allah madaukakin sarki yace lalle lalle kowa ya je yaki ko kuma lalle lalle su je su yaki su wane ne alladina shiruna hayati dunya da suke saida duniya su sai lahira wannan kalma ya shiruna Allah madaukakin sarki ya amfani da ita nan gurin kalmar abinda take nufi wato ma'ana biyu ne ya shiruna wanda suke sayar da rayuwar duniyar su duniyar su su sayar da ita ni za su karbo shi ne lahira wani lokaci kalmar tana nufin kuma sayowa sayowa kamar yadda a cikin suratul yusuf mutanen wabena din nan sayyaratin da suka zo su dinnan suka fitar da annabi yusuf sai Allah ce fasharahu wa sharahu bi samani baksin dirahim wa adudan sai suka sai da shi kaga su sai da shi suka yi amma sai Allah ya amfani da wannan kalmar ta shira sannan nan kuma sayowa za a yi nan ma sai Allah madaukakin sarki ya amfani da kalmar wato ke shira saboda kalmar shira takan nuna saye takan kuma nuna sayarwa a lokaci daya asalin kalmar abin da yasa take da fuska guda biyu tana da nasaba da mu'amala da ake yi wajen tabdilatil urud ruba ada lokacin da babu kudi a hannu babu zinari ba azurfa ba naira babu dala abin da mutane kawai suke yi shine idan ina da gero wanda zan sayar kai kuma kana da masara wanda zaka sayar ni sai na dauka sai na baka kai ma sai ka dauka sai ka bani ko da asali haka ake saboda yanzu ni kamar na sai da gero ne kai kuma kamar ka sai da dawa ne har yanzu masara kai har yanzu kuma ni kamar na sai masara ne kai kuma kamar ka sai gero ne saboda ka ni abin da nayi a lokaci daya na sayar ne na sayo kai ma abin da kai a lokaci daya ka sayar ne ka sayo za ka shi sa ake magana ake amfani da wannan kalma a wurare guda biyu shira'i sayowa wato gidan da kuma sayarwa kuma a duk lokacin da mutum zai sayar ko ya sayo aka samu wato kenan sayarwa ana samu abu akwai abin da ake kira asaman al-muslimin daga baya kenan lokacin da aka samu kudi zai zama wannan shine kudi na shine ake kira sa asaman wannan shine abin da nake saya nake so na saya shine ake kira sa al-muslimin to dole za a samu canji tsakanin wayannan bambancin su in an ce saman shine abin da kake bukata ba a take a lokaci ba amma kuma kaya ne wanda yake zai maka amfani zai rufa maka asiri amma ba direct ba in an ce muslim shine abin da kake bukata a take a wannan lokacin misali a ce ina da naira 1000 kuma ina jin yunwa ga kuma masa ina so in ci zan dauki ba zan inda wannan dubun nan ina da su cikin masallacin nan ba su amfani da ni a ka dalilin yunwa zan dauki dubu dubu ina ta ci ka zo zan ci ba amma zan yi amfani da kudi in sayo abin da nake bukata sai na bada kudi sai wato kenan a bani abin nan so da duk abin da ya zama na bukatar kusa kusa yanzu shine ake kiransa al-muslim abin da yake na bukata in an jima shine ake kiransa wato kenan asaman sai ka cikin ciniki guda biyu kullun ana tsammanin za a samu saman za kuma a samu wato kenan musmin to a kaidar sa har yanzu tunda sayarwa zan yi ko sayarwa zan yi ina buƙatar lokacin da zan bada buhun gero daya in samu buhun masara da rabi a gurin ka ɗaya da rabi ko kuma lokacin da zan dauki naira 1000 in baka in sai wani abun ka to wannan abun ya zama na 1000 da wani abu shine in an yi haka ni na ci riba a cikin kasuwanci na Allah madaukakin sarki yace ulaika rajul tijaratan lan tabur wanda su da wanda suke tsammanin samun kasuwancin da babu wato kenan asara a cikin sa ashe kenan kaga duk lokacin da za a samu wannan tabadul din ana buƙatar a samu riba to yanzu anan Allah madaukakin sarki sai yace wa'anda za su je su yaƙi su ne wanda za su ɗauki duniyar su ɗungurungun su bayar sai kuma su karɓo wato kenan lahira ya kamata ce kenan da za ka ɗauki duniyar ka gaba da rai kasuwancin ya zama da riba don haka kuma wannan kasuwanci shine jihadi za ka ba da ranka shine ka ba da duniyarka da dukiyarka da komai ka sai a baka lahira to sai ya zama kan cewa idan lahirar ba ta fi duniya ba akwai riba babu riba to yanzu abinda Allah madaukakin sarki yake so ya karantar da mu a wannan guri shine cewa lalle lahira ta fi duniya don haka duk wanda yake yana da kyakkyawar fahimta ya dauki duniyar sa ya bayar ya karbo lahira amma me yasa za ce duniya ta fi lahira lahira ta fi duniya misali mu kaddara a rayuwa zaka rayu shekara mukalla a ce za ka rayu shekara 55 ko 60 kafin ka mutu a cikin 55 ko 60 din nan in ka lura za ka ga dole akwai lokacin da ka nuna akwai lokacin da baka nuna ba lokacin da kake kaman wannan yaron ka ga takalifa ɗinka gaba ɗaya a kai iyaye suke su ne za su maka riga su ne za su saka a makaranta su zaɓa maka irin karatun da za ka yi ko su saka a boko ko su saka a islamiyya ko su kai ka almajiranci su ne za su yi masa kaza da kaza da kaza da sauransu amma akwai lokacin da za a tafiya in ta yi tafiya za ka kai matsayin da za ka in sun saya maka abinci kullum suke saya maka abinci za ka ce a ni ba na son wannan abincin ba shi nake bukata ba a su saya maka yadda ka ce ba wannan yadda nake bukata ba a sa ka wa makaranta ka ce a ba wannan makaranta ga makaranta to kwakwalwa ta fara nuna kenan ta zama za ta abin nan to daga wannan lokacin zuwa shekara 55 fa shine iyaka rayuwarka wadda take kake da hurriyar zartar da abin da ranka take so saboda kan kudu wara da lokaci ne wanda yake kare ni ita kuma lahira rayuwa ce wadda take batta da kaidi wannan duniya hayatun muhaddada bai iyaka lokacin da ka zama kayi gidanka kayi komai da komai zaka iya zartar da komai da komai zuwa dan lokacin da zaka mutu ga dara shekara 60 ko 70 dan wannan lokacin shine firar din kaga hayatul muhaddada kuma kowa baya iya tsallakewa wannan lokacin tunda kullum muna gani wannan baya ci da abin wani ma ba zai kai haka ba amma lahira fa hayatun gayar muhaddada saboda idan ka dauki wannan ka bayar abinda zaka samu a can kuma zai tafi zai tafi zai tafi zai tafi zai tafi iyaka inda babu iyaka to wannan kaga tijaratul lantabur kenan kasuwanci wanda yake ba shi da wato kenan asara a cikin sa to irin wannan kasuwanci shine Allah madaukakin sarki yake kira mu anan gudun cewa falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna hayatad dunya bil akhirati wanda suke sai da rayuwa duniya dan su karbo wato kenan ranar rayuwar lahira to wanda zai iya tambaya amma me yasa Allah madaukakin sarki zai umarci a yaki yaki ai kashe kashe ne musamman in ya tabannin ra'ayin nasa daga irin mustashriqun orientalist din wanda suke suka musulunci cewa musulunci dama addini ne na yaki yaki musulunci addini ne na yaki yaki musulunci addini ne na yaki yaki duk lokacin da musulunci zai wani yunkuri saboda ya ci gaba ta hanyar jihadi ta ce ai musulunci addini ne na yaki amma ba su wai na masu magana din ba za ka ga lokacin da su kuma daulolin su na kafirai suke murkushe wasu dauloli su ba za a ce addinin su na yaki bane kowa ya san abin da salibiyin suka yi a ƙasar Palestine lokacin da aka yi yaƙi da ake kiransa crusade, irin kashisan gilla da kiristoci suka yi a duniyar nan lokacin crusade. Kowa ya san wannan, kowa ya san irin subjugating din daunoli da America take yi wajen ta murƙushe wannan daular babu dalili ko na tsibirai na zaune. Ba su da nasaba, addininsu ba iri ɗaya ba, ƙabilarsu ba iri ɗaya ba, su tafi su zo su sallada fawa, su kama ƙasa, su karya ta, su kama shugabanninta, su karkashe su, su ɗebi dukiyarsu. Duk wannan wato kenan zalunci ne, amma a hakan ake ta musulunci shine addinin da yake umarni da yaƙi, wanda su ba yaƙi suke ba. To imin zai yi nazari, zai karanci tarihin duniya, zai karanci tarihin yaƙi, zai fahimci cewa da can Allah maɗaukakin sarki dokar sama ita take hukunta ɗan adam lokacin da aka sauko da saƙon Allah ɗan adam ya ƙi bi. Doka daga sama take zuwa ta hukunta ɗan adam, wannan shine abin da yake faruwa da Adawa da aka aika musu manzo da suka yi taurin kai, doka ce ta zo daga sama ta halaka su, ba ka bane? Allah ya hore musu rihan sarsarin Asiya, sakaraha alaihim saba'a layalin wa thamaniyati ayyamin. Samudawa da suka ƙi bin umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu, me aka saukar musu da shi? Fa zatkum sa'iqatu wa antum tanzurun, tsawa ta zo daga sama duk ta electrocuting ɗinsu duka gaba ɗaya suka mutu, dukansu gaba ɗaya. Haka mutanen annabi Nuhu da suka ƙi ruwa tsufa ne ya zo shi ya gama da su. To hakan nan ne yake faruwa. Allah maɗaukakin sarki bai ba da izinin yaƙi ba face sai lokacin da ‘yan bani Isra’ila su da kansu suka nemi izini a ba su su yaƙi don su hukunta wanda bai bi gaskiya ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce alantar ila mala’in min bani Isra’ila iz qalu lin nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Kaga su suka nemi a ba su yaƙi, saboda idan sun nemi a ba su daman yaƙi sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su daman su yaƙi, wannan an samu haka a cikin ‘yan bani Isra’ila. Amma wanda Allah maɗaukakin sarki dokar sama ta ba da dama a je a yi yaƙi da authority directly ba sun da zama ba daga gurin Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka bashi wannan. Allah maɗaukakin sarki ya ce falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah. Allah ne ya bashi wannan umarni. Saboda haka ashe kenan yanzu da dokar sama ita take hukunta mai taurin kai, yanzu ku musulmi Allah sai ya ba ku wannan darajar, an ba ku dama ku hukunta mai taurin kai wanda yake ba zai karbi gaskiya ba, kuma Allah ya yarda da wannan. Kaga na farko daukaka ne a gare ku musulmi, ba ma abin da yake mata cewa take nan kun shakkar sa bane. Don haka shi yasa da zalla musulmi sun rike wa take nan sunan jihadi, ba ga musulunci yana ci gaba, mutane kuma suna shigowa cikin addinin musulunci. Wannan kenan. Sannan na biyu, idan muka la'akari wanda ya karanta tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa yaƙin da aka ba su dama su yi, da farko Allah maɗaukakin sarki ba yakan turo a yaƙi ne saboda ƙin al'umma ba ko saboda azabtar da su haka kawai ba tare da dalili ba. Akwai abin da ake kira hurriyatul ikhtiyar, mun karanta a baya. Amana da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa wato kenan duniya gaba ɗaya, inna aradana al'amanati ala samawati wal ardi wal jibal, sai ya ce fa abaina an yi hamillaha wa ashfaqana minha, ko duk sauran halittu sun ki ɗaukan wannan amana, kuma duk sauran halittu sun ji nauyin wannan amana ɗin, da haka ba su ɗauke ta ba. Wa hamala hal insan, sai ɗan adam ya ɗauka, ko to ɗan adam ɗin da ya ɗauka sai Allah ya ba shi abin da ake kira hurriyatul ikhtiyar, ‘yancin zaɓi. Sai yake cewa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, saboda an ba shi dama, in ya ga dama ya musulunci, in ya ga dama ya abin nan. Amma tunda akwai amana da suka dauko, alƙawari da suka dauko, sai ya ki cika amanar, Allah ce inna atadna lizalimina nar. Saka a bai shekar sai Allah yake hukunci da kansa. Amma a yanzu sai Allah madaukaki yake ba da dama wato kenan ai a kira shi zuwa ga addinin musulunci. To lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awarsa, in ka lura wanda suke bisa raunana ne. Raunanan mutane ne. Raunana ne. Talakawa ne irin na irin ka haka suke bin sa. Basu da ƙarfi, basu da hila, basu da dabara, basu da komai, sai dai gadara su da imani su kai da Allah madaukaki da yake ba su. A lokacin da Allah madaukaki yake saukar da ayar sayyuhu zamul jam'u wayuwalluna dubur, za su gama tara kayan yakin nasu kuma za su juya a guje suna gudu. Sayyidina Umar yayi mamaki yace wa ayu jam'in, wani irin mata ba sai ba ai wani irin taro ma za su yi, ba sai sun yi wani taro ba, ai ba mu da karfi za su yi mai, ba mu da karfin da za su za mu ma daga musu hankali, ba mu yi shiga yankin su da kududdunu ba, ba ma sai sun tara wani jam'i ba, ayu jam'in wa nahnu du'afa. Sura ka ga isharar cewa musulmi raunana ne a wani lokacin. Amma abin mamaki sai ga shi lokacin da aka zo aka yi yaƙin Badar, sun tara jam'un nasu kuma sun gudu. Wannan abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa tun suna Makka, prophecy ɗinsu sai ya tabbata shekara ta biyu bayan an sun dawo Madina. A lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce sanasimuhu alal khurtum, wallahi za mu masa alama a karan hancinsa in bai shiga taitayinsa ba. Ko sayyidina Umar ya sake cewa wa ayi simatin wa nahnu du'afa, ya za a yi mu yi masa irin wannan alama a ce a samu mutum kaman Walidi dan Magira a Makka a sare hancinsa yadda muke rauna nan. Sai gashi a yakin Badar an sare hancinsa ya tabbata. To saboda haka duka waɗannan yana nuni cewa waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a galibiyar su raunana ne, ba su da ƙarfi. To sai ya zamana waɗansu sai suka zo suka tsaya suka ce wato kenan ta ma ba za a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Alhali ɗan adam kamar yadda muka faɗa baya yana da hurriyatul ikhtiyar, an ba shi dama ya zaɓa, in ya ga dama ya karɓi musulunci, in ya ga dama ya kafircinsa. Allah madaukakin sarki dama bai tilasta abin nan ba, yace la ikraha fi din kad tabayyana rushd min al-ghay, babu tilastawa. Amma idan wani yazo shi zabi ka, ai dama aiki ne na hankali, a baka dama kai amfani da hankali ka. Ko hankali kuma baya aiki a inda babu zabi, mun gane. Idan babu zabi hankali ba zai yi aiki ba. Misali a ce wani abu za a yi, to ya za a yi saka ce ai wannan hanya ita ce kadai, duk wanda ba nan yi ba abin, akwai bukatar an aiki da hankali ana duk wanda yake so sai dai ta biya bi kawai. Ko kuma ga yanda aka ce ai kawai shikenan, in za ka yi kai haka ba za ka yi kai haka ba, yanzu ba magana hankali. Dama al-aqlu la yu'mal illa inda al-badilat, sai akwai choices, akwai options, ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan, in an ga dama a bi ta nan, an ga dama ai wannan, ai ga dama da, sai hankali ya aiki, sai ya tsaya ya duba ya gani wanne ya kamata, sannan sai ya zaba. A nan da aka ce faman sha afili yomi faman sha afili yaku. To yanzu idan waɗansu suka zo suka tare hanya suka ce ba za a musulunta ba, kowa ya tsaya a kafircinsa, kowa ya tsaya a kan kaza, yanzu sun zaɓin da aka ba mutane sun hana shi, za ka sun tsara su a kan abin da yake ba daidai ba. To wannan hana zaɓin nan, hana ƴancin nan, shi ne dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ba da dama a manzansa sallallahu alaihi wasallam su je su yaƙi, saboda a kauda waɗanda suka hana mutane a ba su dama su zaɓi. Abinda zai tabbatar mana cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da suka yi yaƙi ba sa tilasta mutane a musulunci, amma suna karya waɗanda za su hana mutane su zaɓa. Shi ne duk garin da musulunci ya ci har zuwa gobe za ka iya samun kafirai, in ka ɗauke Makka da Madina za ka iya samun wanda ba musulmi ba. Ka je ka samu Misra za ka samu wanda musulmi ba, ka je Sudan za ka samu wanda ba musulmi ba, ka je Iraki za ka samu kiristoci. A lokacin Saddam Hussein Tariq Aziz deputy ɗinsa kirista ne, ka je Iran har kwanan gobe za ka samu kiristoci. Ka je duk ƙasashen nan da ka je za ka samu wato kenan akwai waɗanda ba musulmi ba. Inda musulunci yana tilasta mutane da karfi da duk garuruwan da musulunci ya shiga ba za ka sake samun kafiri ba kuma za a mulkushe kowa amma abin da ke kowa ana kauda waɗanda suke ba da hana zaɓi ne sai a ba talakawa zaɓi sai ya kasa talakawa in sun yi nazari da kansu ƙwaƙwalwarsu da basu sai kenan sai su zaɓi addinin musulunci to wannan shine ainihin dalilin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a je a yi yaƙi kuma ma duk da haka farkon yaƙi Allah maɗaukakin sarki ba cewa ya ji a yi yaƙi ba sai su yi a matsayin kariya su kare kansu saboda an hana su an takura an hana su musulunci a Makka Musa bin Umair za a kama shi a ɗaure shi a sa masa mai Bilal za a kama shi a ɗaure shi a kwantar shi a ɗora masa waye duk wanda yake kokarin bin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙarfi ake hanawa to kaga sai su zo su ya Rasulullah ba mu izini mu yaki sai Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ni lam umar bil qital wala ba mu ce da yin yaki ba kai hakuri isbiru kullu haka sai daga ba sai aka saukar da uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir lalle wa'anda aka zalunce su nan Allah ya ce su je su yaki ma'ana su je su kare kansu daga ba tukunna aka ba da dama wata kenan budadawa saboda haka musulunci baya tilasta mutane akan ce sun shiga musulmi sai sun shiga musulunci kuma amma baya barin waɗanda za su hana mutane zaɓi a hankalinsu ko su zaɓi musulunci ko su zaɓi abin da ba musulunci ba waɗanda da cikin watakilan dalilan da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya ba da izini watakilan a yi yaƙin nan saboda haka fita falikati fi sabilillahi alladhina yashrunul hayatid dunya sannan cewa dai masu sayin rayuwar duniya a madadin watakilan lahira kai nazari akwai abin da ake kira al'ananiyya al'uliya shi ne wata kenan bari bari misali na ci abinci ko ka ci abinci ka fito da naira ka ɗari a aljihu sai ka samu wani mutum shi wannan mutumin shi kuma a cikin yunwa a cikin halin kakari ka yi amma ɗari nan naka kuma kana fasan tafa sai zai tunani ka ce wala Allah wannan mutumin tun jiya bai ci abinci ba sai ka ɗauka ka bashi mutumin da baka taɓa ganinsa ba da ka bayar dan ne ka bayar ne kam dan Allah dan ka samu lada a gidan lahira yanzu wannan miskinin ka fi so ko kuma kanka ka fi so shi daga shi yana jin yunwa ya rasa kuma yadda zai yi ga ɗarinka kuma ɗarin naka dan kana tsanta kana da buƙatar da ita sai ka tafi cewa lallai yana da buƙatar abinci sai ka ɗauki naira ɗarin nan sai ka bashi baka san shi ba bai san ka ba kai tafiyarka in ka lura kanka fa ka gina a gidan aljanna wanda shi ne ake kiransa al'ananiyya al'uliya mu muna da son kanmu a duniya muna da son kanmu a cikin al'amura mu wawashe wannan amma wannan ana kiranta al'ananiyya al-mazmuma son kai wanda yake abin zargi don ka haɗa mai nan ka haɗa mata yawa abin a ka yi abin da idan ka bayar za ka je ka samu ninkin ba ninkin sa a can watan yanzu kanka ka so fa ba wannan mutum zahiratan kai kake so ba a kanka ka gina kuma chance ka samu opportunity ka samu da kai utilizing din sa saboda wata kenan gina ta to wannan shine ake kiran sa al'ananiyya al'uliya saboda haka idan mutum ya je shi a gurin yaki ya Allah madaukakin sarki ya ce wa man yuqatil fi sabilillahi fa yuqtal aw yaghlib wanda duk ya tafi yaƙi fi sabilillahi tana iya yawa a kashe shi tana iya yawa kuma yayi nasara to lokacin da ya je shi aka kashe shin nan ya samu matsayin shahadan nan kuma ita ce za ta ba shi wani abin da wato kenan zai mallake shi a rayuwarsa ta can ta har abada don haka ya ba da wannan ƙaramin ran ya samu wato kenan wani babban rai a can yanzu wannan ma ana kiransa al'ananiyya al'uliya mun gane wannan amma da ya bada kan nasa nan fa wato idan mutum ya je yaƙi waɗanda suka fara na farkon nan in an kashe su musulunci kuma ya ci gaba za fa a zo a gina daula ce ta musulunci kaga su sun bada ransu saboda musulunci ya ci gaba duk abin da aka gina akan wato kenan ladan su ne da ransu suka bayar don waɗansu zo su gyaru haka ne sun yi sacrificing ne sun ba da ransu ne don waɗansu su zo su zanna lafiya don waɗansu su musulunta shi ba ya riga ya musulunta already amma ga wani yana buƙatar musulunci amma an tare an hana shi musulunta sai ya je ba da kansa aka ce don wancan ɗin ya musulunta kaga kamar misalin da muka bayar kenan yanzu daidai yake da wanda ya ɗauki ɗarinsa ya bayar a miskini irin zamanin miskini zai amfana amma shi ne zai amfana yanzu ya ba da ransa don waɗansu su zo su samu musulunci su musulunta alhali kuma alhali shi a shi kansa ya taimaka wato kenan a cikin wannan don haka akwai wato kenan riba akwai kuma wato kenan hasara hasaran da yake nufi shine za a iya maka rauni za a iya kashe ka amma wannan ko ba hasara ce ta zahiri ba hasara ce ta tarayi wanda yake mutum zai ce ciribar ta gobe kiyama saboda haka Allah madaukakin sarki ce fa yuqtal ayyuzalim fa sawfa nitihi ajran azima da sannu zamu bashi ladan mai girma daga cikin masu kawo tashwishi a cikin musulunci akwai wanda suke cewa an ce Qur'ani ya ce idan mutum ya yi shahada wala ta saban allazi na kutulu fi sabilillahi amwatan bal ahya kar ku yi tsammanin wanda aka kashe su a yakin addinin musulunci matattu ne a rayayyu ne inda rabbihim yarzuqun ko sai ce to me yasa idan mutum ya yi shahada idan muka je daga baya in muka tona kabarinsa ba za mu gan shi yana da rai ba kaga akwai tanakudi ana tanakudun malana illa sukuta laha wa anna uza bima wala na minan nari yadin bi kanzu mai inin azidin wujar ma ba lahu haqu da tirib idi nari da qur'ani ne yace bal ahya'u suna raye mun je mun tona kabarinsa yayi shahada kuma mun samu ya ribe ya diddige to ina zamu ya gami da wannan sai malaman ta sai suka ce a to ai a fahimci ayar mana Allah madaukakin sarki bai ce shahidai suna nan a haya'un indakum ba sai ya ce bal a haya'un inda rabbihim suna nan rayayyu amma a gurin wa a gurin ubangijinsu ba a nan gurinku ba bal a haya'un inda rabbihim rayayyu ne amma a gurin ubangijin amma wanda ba shahada ba zai iya zama batacce ko ya zama mayitin ya zama gawa batacce amma su a gurin ubangiji su rayayyu ne to saboda haka kaga kenan ashe ba su yi hasara ba a lokacin da suka bada ransu na Allah yake cewa fa sawfa nutihim ajran azima ya tabbata wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka kashe su daga cikin su akwai Abdullahi ko baban Jabir Jabir bin Abdullahi kullum muna karanta dashi an Jabir bin Abdullahi to wannan Abdullahi Abdullahi bin Haram bayan ya yi shahada ya ga abin da Allah madaukakin sarki ya tada da shi ya ubangiji a dawo da ni duniya mana dan yi bayani kadan a mutane don da suka je su Allah madaukakin sarki ya tara su ya ce musu to duk abin da suke so su fada suka ga abubuwan da Allah madaukakin sarki tare da ya ubangiji a dan barin da dan koma Madina dan yi bayani kadan tunda ka ce duk abin da muke so mu roka sai ya ce ya Abdullahi laqad haqqa al-qawlu minni annahum ilayhi la yarji'un man jaa ilahuna la ya'udu ilahuna ka na riga na yi magana cewa duk wanda ya mutu ya tafi kenan ba zai dawo ba wannan magana ta riga ta gabata a gare ni saboda duk wanda ya zo nan wato kenan ba zai koma ba to sidda haka da shi da wanda suke tare da shi na shahidai sai suka ce Allah ka isar mu mutanen mu cewa mun haɗu da kai mun yarda da kai ka yarda da mu ka ba mu imani kaza 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 da sauransu Allah ce wannan zai isar musu kaga ka saukar da aya wanda daga baya aka shafe ta kana daga cikin ayoyin da aka shafe da a cikin alqur'ani ana karanta ta Allahumma balligh ikhwanana anna qad wajadnaka faradita anna wa rizina anka haka zuwa karshen ayar to amma dai kita bace an riga an shafe ta tana daga cikin ayoyin da aka soke hukuncin su aka kuma shafe tilawar su wato kina cikin alqur'ani kana kita manan sak min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha duk abin da muka soke na aya ko muka sa aka manta karatun da aka shafe ta ma a cikin mushafin alqur'ani nati bi khairin minha za mu kawo wata aya wanda take ta fi ta alkhairi ko kuma alal aqall za mu kawo misliha wato kina misalin ta to saboda haka Allah bada kin take ce umman yaqatil umman bayuqatal ayuglab fayuqtal ayaglib wa sahadati ajran azima ko yace nasara ko abin zamu bashi wata kina lada mai yawa to saboda haka wannan shine wadayin wata kina shahide kuma malamai har yanzu suka ce shahadan nan da ake ta a gurin yaki akwai mukatam wato kenan mukaranci sharuɗanta saboda rai yana da muhimmanci a rayuwar dan adam haka da ku ba haka ba rai yana da muhimmanci dama ce wanda Allah ba da sarki baka ka gina wayansu abubuwa saboda haka kafin mutum ya shahada akwai bukatar ya san akan abin da yake shahadan nan zai mun dai bayani kadan ba duk mutumin da yaje ba da kansa aka kashe da shahidi ba don nan din Allah madaukakin sarki yake ce faqati fi sabilillahi sai ya zama fi sabilillahi purely addinin Allah yake so saboda sentiment baya shiga ciki kare wani rayuwar wani ya zama kawai ra'ayin wani kake karewa ba zai bada wannan damar ba kare duniyarka ba zai bada wannan da'ama ba kare kungiyarka ba zai bada wannan dama ba abinda kawai ake bukata a gurin shahada shine kai abun nan dan Allah kuma musulunci wato kenan ya ci gaba abin da kawai ake tsiri ba sai yawa mutane za ka ga shahidai yau sun zama shahidan abin nan kawai in ne mun taru muka ittifaki muka cewa shahidi ne shikenan koda akan bid'a ne koda akan shiriri ta ne mutum zai kirkiro wani abu na addini ya ce addini ne wanda shi ya kirkira ba shi ya kirkira nan da shekara 30 baya da suka wuce ma ba a irin wannan abin da sunan addini yanzu mutane suka kirkiro shi su je kuma su bada su kuma a kashe kuma su ce su yi shahada a zo a yi ta tayal a kabarin mutum cewa da shahidi wani shahidi wani shahidi wani ana da yadda kyau mutane su nazari in damar ta riga ta kubuce fita kubuce laqad haqqal qawlu minni annahu ilayhi la arju man jaa ilahuna la ya'udu ila hunaka saboda Imam Muslim yana da kyau wato kidan mutum ya nazari akan abin da zai bada rayuwarsa to mu ji Allah rahma
anam tawa ila allazina yaqumuna annahum amanu bima unzila ilayka
وَمَلَكُمْ
لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا واجعل لنا من لدنك نصيرا
الله مدوكين سلكي يتي وما لكم ميسا ميخونيكم لا تقاتلون في سبيل الله باكو زواكو جهاد دن دوكك الدين الله ميفاضي ميفاضي نن زي ايه زما واتكي نن جهاد اللي مخي مغانا يزو وانا متنزي جي بعد رسا كو اي نصرا ko abin nan kamar da muka yi bayani a baya in an tafi jihadi Allah madaukakin sarki a cikin hadisi ingantacce ya lamince ma takaffalallahu almu'min Allah ya lamince ma mu'mini in ya fita jihadi ɗayan biyu ko dai wato kenan ya samu shahada ko kuma ya ci nasara haka ne Allah madaukakin sarki ya lamince ko ya dawo gida da cin nasara da yanima ko kuma ya tafi a binin ta haka shi ne wanda suke cewa wato ke ganano na tarabbasa bakum ko mene ne yauwa an yi sibu kuma Allah bi azabi min indihi aw bi aidina su kafirai su ne wanda in sun fita yaki ko dai Allah madaukakin sarki ya azabtar da su ta hanyar kisan su ko kuma ya amfani da musulmi wajen wato kenan azabtar da su amma shi musulmi in dai ya fita da wannan ikhlasin da muka faɗa akan tsarin da ya dace to shi ko ya dawo ko kar ya dawo duk wato kenan riba ne a gare shi to amma abin mamaki shine zai iya zama a nan zai iya zama kuma a kowane irin aiki na addini yanzu ga shi alqur'ani muke karantawa kowanne daga cikin mu akwai gudumawar sa da yake barwa dan addinin nan ya ci gaba a sakamakon sauraron karatun alqur'ani da muke karantawa ko kuma wani gina masallaci ko wani makaranta na addini ko wani abin da zai musulunci zai ci gaba ko ma menene menene yasa musulmi suke wato kenan haka suke sanda da sai akan wannan al'amari to shine Allah madaukakin sarki anan yake tambaya wa malakum me yasa bai ku ne la tuqatul fi sabilillah ba kwa son ku fitar dan ku ba da ranku ko jininku ko dukiyar ku dan addinin musulunci wato kenan ya ci gaba akwai bukatar ku ya hakan nan akwai bukatar ku ba da ranku sannan sai yace wal mutabaqin me yasa ba kwa ba da ranku da dukiyar ku domin wato kenan karewa al mustad'afuna wa'anda aka raunana su gashi sun musulunta wannan a lokacin akwai musulmi a Makka wanda sun riga sun musulunta kuma ana ta yin hijira su ba za su iya hijira ba wani sahabi ina tsammani Ibn Abbas ne yake cewa ni ina daga cikin al-mustadafi wanda aka raunana wanda ba za mu iya yin hijira ba akwai wanda kwata-kwata su za su hijira ma daga Makka zuwa Madina ba za su iya ba ba kuma anan ba a ko'ina a duniya kamar yadda muka bayani cewa makasudin jihadi shine a kange mutanen da suke hana hurriyar zaɓi a mutane a ba da dama mutane su zaɓa to kaga idan ko za a haka sai an kauda wanda suke hanawa manyan shugabannin da suke hana musulunci ya ci gaba ko suke hana talakawa damar zaɓi to dole sai an share su sannan sai abin ya fito fili sai a tallata mutane sai mutane su abin to me yasa ba za ku yaƙi don a kauda waɗannan mutanen raunanan mutane a ba su dama su zaɓa in sun ga dama su yi kafircin su sun ga dama su yi musulunci ba shine Allah madaukakin sarki yake tambaya a nan wuri to don kaga akwai bukatar mutum musulmi ya bada kansa don taimaka wa wanda yake mai rauni ya bada dukiyarsa don taimaka wa wanda yake mai rauni ya fito a cikin abin nan a nan in muka lura da rayuwar sayyidina abubakar zai ba mu kyakkyawar misali a kan wannan rayuwar sayyidina abubakar kafin musulunci ya bayyana yana daga cikin masu kuɗi a cikin Makka shahararrun 'yan kasuwa kafin a ce wani karo sai da ya zama baya da ko kwandala ba shi da ko naira goma baya da ko naira goma saboda me ya ba da dukiyar gaba ɗaya a taimakon raunana na farko da ya fara saya Bilal bin Rabah ya sai Bilal bin Rabah uban gidansa Umayyah bin Khalaf sai da ya shato kudi da ya ga dama sai da aka ce ka sai da sheti na sai dan ya zo ya same shi yana azartar da shi yana azartar yace alamatu azib hadal miskin har yau za ku tsaya kuna azartar da wannan bala sai 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 bude baki sai yace masa anta asfatahu ai kai ne ka bata shi da aka ka fashe shi mana yace nawa ne sai ya shato kudi tasir hakan eh sai kirga ya bashi Bilal ya sai zama da sannan bayan sa akwai Zanira wanda wake suke ta Zanira wadda aka saukar da waqalan ladina kafaru law kana khairan ma sabaquna ilayhi akanta kafirai suka ce inda addinin Muhammadu gaskiya ne wallahi da Zanira ba za ta riga mu ganewa gaskiya ba ina ta yin su Zanira da suke jinsa ko afa tusbiquna Zanira ila rushidi har Zanira za ta riga mu fahimtan wato kenan gaskiya wa idza lam yatudi bihi fa sayqulu hadha ifkun qadim to wannan baiwar Allah saboda azabtar da ita da ake yi akan addinin musulunci sayyidina Abubakar ya karbo ta yazo ya enta ta goto bai Allah na kinta na hadiya shi ma yan kota ya enta ta da yawa wanda yake ta enta ba har baban sa yake kira shi yace ya bunai zo shi ibn abi quhafa shi abu quhafa din yace masa kai kana da kuɗi kana sayan raunanan mutane kana abin nan ka sai masu karfi mana masu abin nan wanda in matsala ta za su baka kariya a cikin garin Makka amma wani ne ko ka enter sun za su maka zai ce a ni ba dan wani abu nake bana idan Allah ne ba ni bukatar wani mutum ya zo ya taimaka min akan wannan ba ni bukata bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Bilal yace Madina ba dadi bare ya zama a Madina ba da aka ce zai tafi jihadi kawai ya tafi jihadi da bi jihadi sune kasan Armenia sune kasan Sham sune kasan ina ne sune kasan ina ne wata rana a cikin karafuka kwazawa cikin Madina sai ga Bilal an zo za a yi ziyara da annabi sallallahu alaihi wasallam a wuce aikin haji aka ce ga Bilal ya dawo kowa ya san shi a wurin kiran sallah zaka ce yau kai za ka kira mana sallah sai yanzu kan tsama kiran sallah sai Madina sai kuka 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 Bilal bai ga wani kwalikin sa zai tafi sai na baka ta ba zaka je ko ina baka zauna a nan gurin ka ci gaba da muna addinin muna tunowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bilal da goda bakin sa yace in ka saye ne dan Allah in kunta ishtaraita ni li ajalillahi fada'ani wa alama lillahi ka kyalin jini aikin Allah inda dan Allah ka saye ka kyalin jini Allah wa in kunta ishtaraita ni li nafsi in kuma dan amfanin kanka ka saye ni to ka rike ni na mata aiki yace abun bai kai har haka ba Allah ya kiyaye hanya ka dai daga wani hankali a Madina aka yi bashi wata gidan ya tafi to irinsu ya ba da dukiyarsa don yantarsu akwai wanda suka yi irin wannan da yawa daga cikinsu to Allah maɗaukakin sarki ke cewa wai menene dalilin na yasa wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi me yasa ba za ku yaƙi don ɗaukaka addinin Allah wal musabbihina da kuma ƙwatowa raunanan mutane a ba su dama a yaƙi kafirai wanda suka rasu musulunci a ba su dama su zaɓi addinin musulunci su raunanan na minar rijali wa nisa'i cikin mazaje da mata akwai mata da raunana akwai maza akwai da suna son su yi musulunci amma ba za su iya ba tarihi ya nuna mana matar Fir'auna ba mumina ba ce amma tana ɓoye imaninta tana ɓoye imaninta saboda sanin matsalar Fir'auna amma da Fir'auna zai kaufa sai ke sai ta samu yanci haka akwai kuma wani mumini a gidan وقال رجل مؤمن من وقال الرجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اما ne saki boye imanin sa a gidan fir'auna yake amma kuma yana boye imanin sa saboda azartar da shi da ai a gidan fir'auna akwai matan da maza da aka kama su aka sa mai a cikin wuta ya tabarbaka aka dauko su aka jefa gawansu suka aka jefa su da ransu suka soye a ciki akwai wanda aka musu hakan nan da sauransu kowa ya karanta kissar ashabul ukhdud kutila ashabul ukhdud zai ga yadda ake hana mutane addinin musulunci haka ne raunanan musulmi wa'anda suka yi imani a zo a kira su a tona rami a ce ku fada saboda kawai sun ce Allah shine ubangijinmu wa ma manakamu minhu illa an yu'minu billahi al-azizul hamid allazi lahu mulku samawati wal ard to saboda haka duka wannan ishara ne wanda take nuna cewa akwai mutane raunana wanda suke son addinin musulunci amma an hana su wannan damar to ku musulmi dole ku yi san hanyar da za ku yi wa tukinan wajen ba su wannan yanci din wal wildan da yara ƙanana ƙanana alladhina yaqulu rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati zalimi ahla su ne mutane da suke cewa ya ubangijinmu ka fitar da mu a cikin wannan gari wannan mutanen wannan garin azzalumai ne Allah ka fitar da mu a ciki saboda sun rasa yadda za su yi wannan ƙari'a da suke magana shine Makka garin Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira da yawa daga cikin sahabbai sun hijira su kuma suna zanna a Makka sai su yanda za su amma hila da ta rage musu shine ubangiji Allah sai suke cewa rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati zalimi ahliha Allah ka kawo wani dalilin zamu fita cikin wannan garin wanda mutanen garin shugabannin garin azzalimai ne saboda kullun addu'a suke nan kullun addu'a suke nan to sun yi addu'a Allah ya ji kuma ya ansa sai yake cewa ku mu'mine ku yaki a cigarin Makka da yaki dan a yanto wa'annan mutanen su zuci addini to wannan kuma hukuncin sa ba zai tsaya a Makka ba ya shiga kowane gari ya shiga ko ina duk inda za a samu musulunci ya shiga suna kangewa to hukuncin wannan aikin ya riga ya hau kan wa'annan musulmi ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها وجعلنا الله كسن يا منا من لدنك وليا وني مجئنشي daga gurinka Allah ka sanya mana Allah ka sanya mana wani wanda zai zo taimaka mana wali shine wanda zai zo jibinci lamarinka ya tallafa maka akan abin nan to da suka tashi addu'a suka ce Allah ya kawo musu daga gurin sa wani wanda zai taimaka. Yanda zaka lura da karfin imanin mutanen nan shine sai suka ce ba su ce waje allana waliyan milladunka, wai suka ce wala allana milladunka waliyan, ko ba su ce Allah kawo mana mai taimako ko wani iri ba, mai taimakon ya zama daga gurinka ne, daga gurinka ne shi muke so ya zo, shi ya zama kai ne ka aiko shi, kai ne ka umurce shi ya zo ya taimaka mana, ko kuma kai ne ka dabbara shi ta hanyar da zai zo wata kine ya taimaka mana. Waje allana milladunka nasiran, Allah mu dauki sarki ka sa mana nasira mai taimako shi ma ya zama milladunka daga wurinka. Allah ka sa wanda zai zo ya kula da mu, ya taimaka mana, ya agaza mana mu fita cikin wannan hali da muke cikin sa. Zura ka wannan shine addu'ar su, don ka Allah madaukakin sarki sai ya amsa musu. Daga cikin amsawan da Allah madaukakin sarki ya musu sai ya kawo sulhul Hudaybiya. Sulhul Hudaybiya, mutanen Makka suka zo suka tsara tsari yadda suke so, yayi favor din su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakura, sannan Allah ya bashi haƙuri mai tsananin gaske, kuma yadda nan sahabbai suka kasa yin komai suka yi biyayya. Amma kuma tsarin da aka tsara wanda su suka tsara na san kai din, sai zama kowane ɗaya sai ya zama musu wata kenan kuskure, wannan ɗaya sai zama musu kuskure, wannan ɗaya sai zama gaba ɗaya kafin shekara ɗaya duk sun warwaga wata kenan wannan sharuɗa da su suka tsara. Ta haka Allah sai ba dama annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo wata kenan ya ci gari da yaƙi. Haka Allah madaukakin sarki ya amsa musu, ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa da sahabbai sun zo wata kenan sun rusa garin, wannan da sun rusa kafircin garin, wata kenan musulunci ya zama har ma ya zama da kawai cewa in ma baka tafi ko ina ba ma daidai kake da kana Madina. Wallahu ta'ala alam. Sai mu je mana.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
الله مدوكين سرك الذين آمنوا وإن سوك إيمان لا الله مدوكين سرك إيمان وديك تبتشين yukatun na fi sabilillah, su suna yin kital din su dan Allah ne. Kun ga abin da muke magana yana tafiya ko ba sa yin yaki dan kansu, ba sa yi dan amfanin kansu, ba sa yi dan kare wani mutum personality din sa ko ma shi waye, sai dai su kare masa personality a matsayin sa na shugaban musulmi ko kuma mutum musulmi mai taimakawa musulunci, amma dai ya zama shi shaksiyatan shi ne kawai suka sa a gaba, da kuskure da ba kuskure ba, da gaskiya da ba gaskiya ba, shi din suke ba da kariya ba sa yin haka. Saboda haka in ya wuce gaba za a tafi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah za su bi shi, da zaran ya yi kuskure ba za su bi shi akan kuskuren ba. Saboda haka an ce sharrun nasu man yusifu dinahu da duniya ghayrahu, mafi sharrin mutane shi ne wanda zai lalatar da addininsa don ya kare duniyar waninsa. Saboda haka ba a yi don kare rayuwar wani a matsayin shaksiya wanda take a gidan, sai dai a matsayin sa na musulmi wanda za a yi don taimakawa addinin musulunci. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi, suna yin yaki ne don ɗaukaka addinin Allah madaukakin sarki kadai. Wallazina kafaru, wa'inda suka kafirta kuma, yuqatiluna fi sabilit tagut, su kuma suna yi saboda tagut. Tagut mun riga mun yi magana a kansa, yake shedan tagut ne ko yawa, jifti ma tagut ne yawa, duk wani abin da son zuciya ma zai iya zama dagutu, duk wani abin da zai iya kawo tashwishi akan hanyar Allah zai iya daukan sifan dagutu. Ta ga dagutu yana da ma'anoni biyar, wasu malamai suka ce yana da ma'ana biyar, wasu suka ce yana da abin a dunkule shi ne dagut, kullum so yake hanyar Allah ta karkace. To duk wanda ya dauki wannan, kai kuma sai zama saboda shi kake abin nan, to kaga jihadi ta wani zama mai kyau ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana farko mutanen da za a fara hisabi a kansu ranar tashin alkiyama mutum uku ne. Na farko shi ne shahidi, wanda ya je mutu gurin yaki, za a kira shi a ce Allah ce maka na maka ni'ima kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, me ka aiwatar ki ta wani da amma ne muka tafi yaki, kuma ai mu ne shahidai, ai a gurin yaki aka kashe wa Allah ce wasa kazarta ƙariya kake yi, a gashi kuma gudun yaƙi aka kashe shi, Allah ya ce ƙariya kake yi, inna ma qatalta li yuqalu shaja'an kai yaki dan ace kai wani jari ne saboda haka a mafi hukunci ya tafi wuta jihadi sai fa ya kuma ba da rasa ya kuma yi shahada ko ba ka ba amma shahada muzayyifa ko jari ko ko me nan ake kiranta shahada wadda muzayyifa wadda take ba cikakkiyar shahada ba to yanzu wannan zai yake zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan samu mistake ya zama ba purely dan Allah yayi ba ya shiga wannan ya kake tsammanin mutanen ma yau to Allah ya kuma kike saboda da cikin wannan za a dinna sannan kuma mun karanta hadisi jiya inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mutum da aka je zaka ce fulani shahidin fulani shahidin fulani ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bal huwa fi nar a wannan da kuka ce shahidi na yadda wannan ma na da wannan ma na da wannan amma wancan a wuta yake saboda ya'yan bani Isra'ila wanda suke roƙon Allah ya ba su dama su je su yi jihadi Allah zai hada su da Annabi su je su yi jihadi idan sun yi jihadi saboda ha'inci da za su yi kwaya daya Allah sai ya ki karban jihadin su na al'ummar gaba ɗayanta ko ayi an ta shakara ta wannan hadisin wannan Annabi din Allah ya ki karban jihadin gaba daya jihadin ba ai saboda me wa'in sun saci wani abu a cikin kayan ganima an bai jihadin an gama fa sun tafi da kyakkyawar niyya an yi jihadin kuma Allah ya ba su nasara kuma sun ci nasara an tara kayan ganima to kayan ganima lokacin konewa ake to suka ga suka dauki wani abu suka haka suka yi musisi don Annabi bai gani ba Allah ya gani da aka sai Allah bai karbi jihadin nasu ba har sai da suka dauko wannan abu suka dawo da shi suka zo suka saka to sannan sai Allah ya karbi jihadin nasu to saboda haka Allah madaukakin sarki yace waɗansu suna yin yaƙi dan Allah wasu suna yin yaƙi wato kenan dan dagutu sai ce faqatulu awliya ash-shaytan amma ku musulmi ku yaƙi wato kenan mutanen shaytan duk majibantan al'amuran shaytan wato kenan ku yaƙe su inna kayda shaytan kana da'ifan lalle haqiqa wato kenan maki da shaytan ta kasance tana da rauni ma'ana shaytan yana da hila hila kala 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 yake da ita yana da dabaru kala kala daga cikin hilolinsa ya yi afalayin guda daya ya sa Annabi Adamu ya fita a aljanna aka za ka zubar da mu a nan yanzu ga mu a cikin garin damba muna zaune ba da kuma da ba don wannan hilar da ya yi ba da muna aljanna daga cikin hilolinsa yakan wato kenan hada mutane da mutane yakan yi duk abin da zai yi sa kowa ya zama kafiri kowa ya zama arni kowa ya zama mai shan giya kowa ya zama yayi ta baka dalilai wanda zaka yi justify din rashin gaskiyar ka cikin dukkan al'amura to amma Allah ko da kuke sai kisa ce inna ka da shaytan kana da'ifa don wakilan sa tana da rauni menene raunin sai a mu gane raunin Hausawa suka ce wai menene ba na fayarwa bane ta gagarewa ta gagarar kwangila in biliyan kake da shi triliyan kake da shi gashi wannan abin naira goma ake sayarwa to ba zan sayar ba triliyan din duka zo ka zuba su a ran a dauki kayan ka ka tafi abin ka ba zan sayar ba to ba zan sayar ba ta gagari kwandila haka da kuma haka ba to duk irin hilolin da yake da shi duk irin kaidin da yake da shi duk kaidin da yake da shi na makircinsa idan ka tsaya a iyaka hirzi na qur'ani ka gagare shi bayan da zai yi da kai bayan duk da ba zai yanke kauna ba malamai suka ce shaidan bayya yanke kauna har lokacin da mutum zai mutu bai zai taɓa yanke kauna ba don haka shi yasa kullum ake son mutum ya zama a cikin hirzi hirzi shi da kullum ya zama tsakaninka da shaidan din nan akwai ta'awuzat zikirin da aka koya mana safi da yamma rece din nan wanda ba za su sa karanta da mu duk suna daga cikin wasu yawan karatun alqur'ani yana da cikin abin da yake nisanta mana su ikhlasi da muke a cikin al'amuran mu yana daga cikin abin ga dai yanda za ka yi ha'incin ko to ba zan yi ha'incin ba da zalar ba ka yi ha'incin ba ba ka fada tarkon sallah ga yanda ya kamata a yi karatu na rashin gaskiya da zalar ba ka yi ba ba ka fada to ba zan yi ba to kaman kaya ne na sayarwa to ba zan sayar ba mun gane wannan sadaka ko mun shi ne duk abin da shaidan yake so ka ce ba za ka yi ba to ka gama da shi ka gama da shi shaidan yake ce dan adam ina halakar da dan adam ta hanyar sabo. Wa huwa yuhliku ni bi tawbati, shi kuma yana halakar da ni ta hanyar tuba. Ya je ya sa kai wannan kai wannan kai wannan kai wannan gace kai astaghfirullah, shikenan ka rushe duk abin da yake, ka rushe. Da haka Allah madaukaki yake ce innal ladina taqaw idza masa daifu min ash-shayatin ko tazakkaru, masu takawa masu tsoron Allah a matsayin su na ƴaƴan Adam wutan za su za a samu abin da ake kiransa zalla. Li kulli jawadin kubutun ko to duk lokacin da matsala ta same su suka danyi wani kuskure, tazakkaru maza sai su tuno sai su dawo hankalin su mai bira ce wallahi sai ce astaghfirullah 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 fa idahu mustiruna, sai kaga sun dawo a cikin basirar su sun gano ba za su taba yin israri akan zunubi ba kan sun dai yi wannan din, to Allah ya Allah ya yafe shikenan ba za su kara ba. To duk wanda yake da wannan ɗabi'a to kai da shedan a gurin sa mai rauni ne, ko ya lokaka kai din a matsayin ka na dan adam da ya sai ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim astaghfirullah shikenan magana ta mu, ko ya zo zai saka wasu sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan zai gudu duk lokacin da aka zo za ta da ikamar sallah yakan gudu, in ya ga dama in an gaba ta da ikamar ya dawo. Saboda haka Allah madaukakin take ce kai din shaitan yana da rauni, ba za ka gane wannan ba sai ka koma zuwa ga Allah. Da ka koma zuwa ga wurin Allah sosai zama Allah shine ne taimaka maka, in dai Allah zai taimake ka kuma shikenan shaitan ba zai samu wata kenan nasara a kansa ba. Inna kaida shaitan kana da'ifa to mujin Allah amma lokacin to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu damar aiki da shi, Allah ba mu ladansa, Allah kuma saka mana da alkhairi, Allah ya amfana da mu shi. Abin da muka kuskure daga gurin mu ne da kuma shaitan, Allah ya gane da mu kuskuren, za mu ikon gyara ya kuma gafarta mana.